sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Sulemaniyar ce tare da Sarfila Hashim Gumil da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri. Na yau Talata 7 ga watan Fabrairun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Sarfila ba makanin labarai.
To Binta, yau Talata masu aikin ceto a Turki da Siriya na ci gaba da aiki don gano waɗanda suka tsira da rayukansu da baragozan gine-gine suka binne sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi. Haka kuma wani sabon rahoto na Majalisar Dinkin Duniya ya gargaɗin tsatsauran ra'ayi na karuwa a yankin kudu da hamada Sahara tare da yin barazanar kawo koma baya ga ci gaban da aka samu. Haka kuma za a ji cewa fiye da mutane 10 ne suka mutu sakamakon zaftarewa ƙasa a kudancin ƙasar Peru.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa adadin waɗanda suka mutu. Yayin da adadin waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar ƙasa da ta auku a ƙasashen Turkiya da Siriya ya kai sama da 500,001. Abokin aikin mu Mahmud Lalo ya samu tattaunawa da wani ɗan asalin Najeriya akan halin da suke ciki can.
Siriyan da abin ya shafa din kowa dai yana nan cikin dardar. Da yake abu ba ɗaya bane, ba biyu, ba uku ba, yayi ta yi akai-akai. Kuma kamar shi ne ma wanda ya fi barna a tarihin kasar Turkiya da sofa tun da aka fara girgizar ƙasa. Amma kuma Allah mai iko, mutanen ƙasar Suriya da suke kawo harkar agaji ba irin na waɗansu ƙasashe ba.
Za kuma ku ji cewa yayin da 'yan bindiga ke ci gaba da kashe mutane, mafarauta na gargaɗin cewa da zarar an ba su izini a majalisinsu za su fantsama cikin dazukan da suke ciki don yin maganinsu. Za kuma a ji cewa ma'aikatar wajen Najeriya ta sha alwashin binciken kisan da aka yi wa wasu 'yan Najeriya masu ziyartar Kaulaha a Senegal. Sannan muna kuma tafi da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu ga Sarfilu da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Yau Talata, masu aikin ceto a Turkiya da Siriya na ci gaba da aiki don gano waɗanda suka tsira da rayukansu da baragozan gine-gine suka binne sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta ruguza yankin ranar Litinin tare da sanadiyar mutuwar mutane sama da 5,000. Bayan wani dare da aka samu yanayin sanyi mai tsanani, yau Talata ya kawo ƙarin wasu girgizar ƙasa fiye da 20 mai ƙarfin maki 4.4 mako hudu ko fiye da haka a yankin da ke kan iyakar kasashen biyu. Darakta janar na hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya bayyana goyon bayansa ga mutanen Turki da Siriya. Ya ce a wannan lokacin na baƙin ciki da ba za a iya kwatantawa ba. Kuma ya ce alƙalamin waɗanda suka mutu ba su nuna ɓacin rai da asarar da iyalai ke fuskanta a yanzu ba. Waɗanda suka rasa uwa ko uba ko iyako da duk sanadiyar wannan girgizar ƙasa. Da yake magana a wani taron hukumar WHO a Geneva, Tedros ya ce kungiyar na aikiwa da jiragen haya zuwa kasashen biyu da kayayyakin kiwon lafiya kuma za ta yi ƙoƙarin tallafa musu yayin da suke murmurewa da sake gina wasu. Sakataren tsaron Ukraine Oleksiy Reznikov ya wallafa a shafinsa na Twitter yau Talata cewa ana ci gaba da sauye-sauye duk da lokacin yaƙi ne a cikin kalaman da suka biyo bayan wasu murabus da kuma kore-koren ma'aikatan gwamnati har ma da jita-jita cewa za a maye gurbinsu. Na gode da goyon bayanku da kuma suka mai ma'ana. Mun yanke shawara, Yanci Reznikov. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky bai fito fili ya bayyana ra'ayinsa ba kan kalaman da ɗan majalisar dokokin ƙasar ya yi na cewa za a mayar da Reznikov zuwa wani matsayi. A cikin jawabinsa na daren ranar Litinin, Zelensky ya ce gwamnati tana ƙarfafa ƙarfin gudanar da ayyukanta game da naɗa manajoji masu ƙwarewar soja a yankunan kan iyaka da kuma fagen daga.
To nan ba da jimawa ba, Sarfili zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda aka ji a farkon shirin, masu ayyukan ceto a Turkiya da Siriya, inda wata girgizar ƙasa mai ƙarfin awo 7.8 ta auku a sassa daban-daban na ƙasashen biyu da safiyar Litinin ta ruguza ɗaruruwan gine-gine tare da kashe mutane aƙalla 5,000 na ci gaba da ƙoƙarin kubatar da waɗanda baragozan gine-ginen suka rusa da su. Malam Aliyu ɗan Najeriya ne da ke karatun digirin digirgir a Istanbul, babban birnin ƙasar ta Turkiya, ya kuma yi wa abokin aikin mu Mahmud Lalo ƙarin haske kan halin da suke ciki a yau Talata.
Gaskiya halin yanzu dai abin da muke ciki gaba daya area da abin ya shafa din kowa dai ana nan cikin dardar. Da yake abu ba daya bane ba biyu ba uku ba yayi tai akai-akai. Kuma kamar shi ne ma wanda ya fi barna a tarihin kasar Turkiya da sofa tun da aka fara girgizan kasa. Duk ma cewa nan din area girgizan kasa ne. Amma kuma Allah ne iko mutanen kasan su yanda suke kawo harkar agaji ba irin na waɗansu kasashe ba. Da wuri-wuri a lokacin da abubuwan ma ya faru tun da jiya kenan misalin karfe 4:17 na asuba. Magnitude 7.8 haka ya buga wannan karamar Marash. Can wannan kasa da gudun wajajen su Syria haka to shine har ya sa fi Syria ya sa fi sauran makotan kasashe da kuma waɗansu garuruka da suke nan Turkiya din kamar su Gaziantep su Malatya su Elazığ inda nake kenan da kuma wani dan su garuruka
nan inda kake da kai kira sunan shi
Elazığ
ya nisan wurin yake da inda wannan al'amura suka faru
kilometer 300 ne da waɗansu kayuka.
To da yake ana ci gaba da gudanar da ayyukan ceto a yau yinin Talata, shin an samu nasarar kubutar da wasu daga cikin waɗanda wannan iftila'i ya afka musu?
Gaskiya ana samun nasarar kubutar da mutane sosai, waɗansu a lokacin ma da abin ya faru an ciro su bare, amma ban Allah da ikon shi yau din nan ma kuma bacin awa 26 an ce an ciro waɗansu a ƙasan Gini lafiya kano.
To ina ka kwana dangane da adadin mutanen da suka mutu ya zuwa yanzu?
Wallah haka dai yana ne adadin mutuwa din tun jiya immediately da aka bude wannan official report suka ce mutum 500 da wani abu ana ta kakkara ana kakkarawa amma yanzu abin da ake magana kusan sama da mutum 4,000 sun mutu tsakanin nan Toki da Syria din kenan. Yanda gwamnati ta fito da maganar ta kenan.
To a Mala Ali da yake 'yan kasashen Afirka da dama kan je karatu ko buga kwallo a ƙasar ta Turkiya, ko kuna da labarin wasu da wani al'amari ya tsada su?
To mu da alhamdulillah 'yan kasashen Afirka da muka sani a daidai garin Malatya inda aka fi ma samun mutuwa sosai da akwai wani ɗan Afirka ɗan Yobe shi a satin jiya ma ya je gida hutu. Abun kuma zo ritsa da wajen su to sauran mutanen mu kuma da muka sani ɗaya biyu yawanci dama su suna ta area su waɗansu inda abubuwan bai shafa ba. Alhamdulillah mu dai garin da muke kuma akwai ɗan Afirka da yawa wanda muke karatu da su a nan gurin daga wanda suke degree masters har PhD kuma akwai wanda ma suna nan mu kamar ni masu iyalai ma duka a garin muna nan amma lafiya kalau dai alhamdulillah.
To a halin da yake ciki al'ummar ƙasar ta Turkiya suke ji da wannan al'amari da ya faru?
Gaskiya al'amari ne ya faru a lokacin da akwai wahala sosai gami da kagayen da tun an fi dama sati ana nan ana ta suno ba kakkautawa.
Wato dusakan kara?
Ana ta yi yawwa dusakan kara ana nan ana ta yi duk kuma wannan eriyoyin da ya shafa ɗin gaba ɗaya haka ne. Yanzu haka kuma ina Fadison titi kana gani motoci ma suna tafiya dama suna zazzarewa balantana ma ka ɗauki motar ka ce za ka tafi wani neighboring state ɗin da ba a yi wannan abun ba.
Kamar za a iya cewa kenan wannan yanayi na zubar dusar ƙanƙara yana shafar ayyukan ceto da ake yi.
Sosai da daɗin ne yanzu makotan garuruka za su tutturo duk da ma cewa yanzu an tuttura mutane daga masu ceto ɗin daga waɗansu state suna zuzzuwa amma da a ce hanya a buɗe ne sai an fi samu da wuri yanzu duk wanda suka je irin wajajen.
Madalla, an gaishe ka Mahmud Lalo. To a halin yanzu dai shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a ranar Talata ya ayyana dokar ta ɓace a larduna 10 da girgizar ƙasar ta lalata. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma gasar filo da ƙarshen labaran duniya.
Wani sabon rahoto na shirin ci gaba na Majalisar Ɗinkin Duniya UNDP ya yi gargaɗin tsatsauran ra'ayi na ƙaruwa a yankin kudu da hamada Sahara tare da yin barazanar kawo koma baya ga ci gaban da aka samu don 'yan baya masu zuwa nan gaba. Ƙasashen Afirka wato kudu da hamada Sahara sun zama sabo cibiyar tarzoma a duniya inda kusan rabin adadin waɗanda suka mutu sun mutu ne sakamakon ta'addanci a duniya a shekarar 2021. Fiye da kashi 1/3 na waɗannan mace-mace sun faru ne a ƙasashen Afirka huɗu kawai, wato Burkina Faso da ƙasar Mali da Nijar da kuma Somalia. Achim Stena, jami'in hukumar wato hukumar UNDP, ya ce rahoton na hukumarsa ya bada sabon haske kan abin da ke sa mutane shiga kungiyoyin masu tsauraran ra'ayi da ke saurin karuwa. Ya jaddada muhimmancin fahimtar dalilin da ya sa kungiyoyin masu tsauraran ra'ayi ke iya samun nasarar shiga wato shiga cikin kasashe ko al'umomi da kuma yada manufofinsu ta hanyoyin sadarwa. Kusan maza da mata 2200 kashi 8 a Burkina Faso, Kamaru, Chadi, Mali, Niger da Najeriya, Somalia da Sudan ta Kudu. An hira da Sudan binciken fiye da 1000 tsaffin mambobin waɗannan kungiyoyi ne. Duka da waɗanda suka shiga da ra'ayinsu sai kuma waɗanda aka tilasta musu suka shiga. An yi addu'a ƙarshe a yau Talata a Karachi ga Faris Musharraf, marigayi tsohon shugaban Pakistan kuma shugaban mulkin soja. An gudanar da hidima a haraba wani rukunin sojoji ne sa'o'i bayan da wani jirgin sama na musamman ya ɗauke gawar Musharraf zuwa birni mai tashar jiragen ruwa na kudancin ƙasar daga Dubai, inda shi da iyalinsa suka shafi shekaru na ƙarshe suna gudun hijira na ƙashin kai.
Da Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya, yayin da ake ci gaba da jimami akan kisan da 'yan ta'adda suka yi wa 'yan banga a jihar Katsina, rundunar mafarauta da kula da tsaron dazuka ta ce ita ma ta rasa jami'anta 81 sanadiyar ayyukan barayin daji a shekarar da ta gabata. To sai dai rundunar mafarautar ta yi wa barayin dajin kashedi na cewa jami'anta a shirye suke yanzu. Haka kuma Sultan Sa'ad Abubakar a lokacin da yake jajantawa iyalan 'yan banga da aka kashe ya bada shawarar daukan matakai hana sake aukuwar lamarin. Daga Sakkwato wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir na dauke da karin bayani.
Matsalar rashin tsaro na ci gaba da salwantar da rayukan jama'ar Najeriya, inda ko a kwanan nan 'yan ta'adda sun hallaka mutane masu tarin yawa ciki har da jami'an tsaro na banga a jihar Katsina, abin da ya jefa jama'a cikin alhini. Shugaban majalisar koliya kan lamuran addinin musulunci a Najeriya mai alfarma sarki musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar na daga cikin muhimman jama'ar da suka nuna alhinin su akan wannan rashin.
I want to use the opportunity also just to condole other family members of the attack in Katsina of recent, where over 40 vigilantes lost their lives.
Ya ce zan yi amfani da wannan damar in jajantawa iyalan 'yan bangan nan fiye da 40 da 'yan ta'adda suka hallaka a jihar Katsina, saboda kawai ba su da makamai irin nasu. Ba mu san irin hakan ya sake aukuwa, inda wasu za su rasa rayukansu lokacin da suke aiki na kare rayukan wasu jama'a. To sai dai lokacin da ake cikin wannan yanayin, rundunar mafarauta da kula da tsaron dazuka ta Najeriya, wadda ita ma ta ce ta rasa mutane 81 sanadiyar ayyukan barayin daji a shekarar da ta gabata, ta gargadi barayin daji da su shiga taitayensu domin tana dab da sanya kafar rondo daya da su. Babban kumandan rundunar, wanda ke fatar zamawa hukumar tsaro ba da jimawa ba, ambasada Oshati Mehen Joshua Wole, ya ce jami'ansa suna cike da azama ta tabbatar da tsaro a cikin dazuka.
Last year we lost 81 of our member to bandit because
ya ce a shekarar bara ma barayin daji sun kashe mafarauta 81 saboda barayin suna amfani da muggan makamai, su kuwa jami'an ba ya yiwuwa su riƙa makamai saboda har yanzu gwamnatin ƙasar ba ta kammala amincewa da zaman su hukuma ba.
To the glory of God, as I'm talking to you now, the bill seeking for the approval.
Amma a cewarsa alhamdulillahi, domin yanzu haka ƙudurin kafa dokar hukumar mafarauta ya tsallake tare da samun amincewar ɓangarori biyu na majalisun dokokin tarayyar Najeriya. Yanzu sanya hannun shugaban ƙasa kawai yake jira ya zama doka da za ta tabbatar da hukumar.
We want to use this opportunity to announce to the bandit, to the kidnapper, that we the occupier.
Saboda haka ya ce suna gargaɗin barayin daji da masu satar mutane akan cewa su sani masu dazuka na asali na dab da zuwa su mallake muhallansu waɗanda aka sanar musu shekara da shekaru. Dangane da rundunar ta mafarauta kuwa, mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar ya ce duk da yake baya da masaniya akan abubuwan da ke cikin ƙudurin doka kafa hukumar tasu, amma dai a ƙara samun zarata da ke bayar da gudunmuwa a hujjar tsaro ya dace.
And more such security outfits because of the.
Ya ce lalle muna buƙatar ƙarin masu bayar da gudunmuwa ga samar da tsaro, musamman duba da halin da ƙasar mu take ciki, musamman a yankunan dazuka, inda nan ne barayi ke zama suna haddabar jama'a. Dama tun lokacin da rashin tsaro ya ta'azzara a Najeriya, masana lamuran tsaro ke ta bayar da shawarwari ga mahukunta akan hanyoyin da suke gani mafita, kamar shawarar nan ta samar da zarata waɗanda za su kula da dazuka. Shawarar da Detective Awal Baladir mai iya ya jima yana bayarwa, wanda ya ce nagace daɗi goma.
Sai za ka samu wanda matasa aiki na farko kenan. Laifin da ake aikatawa kashi 80% da ake aikata terrorism ta'addanci, za ka yi adireshin ɗin waɗannan mutanen, saboda me? Duka adaji ake shirya su, adaji ake aikata su, in ma an zo birni an aikata su, dajin ake komawa.
Yanzu dai amincewa da jami'an na mafarauta da zama cikin hukumomin tsaro kan iya nuna tasirin da za ta yi wajen samar da tsaro ko kuma akasin haka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. To har yanzu muna Najeriya. Tawagar masu ziyara daga Najeriya zuwa birnin Kaulaha a Senegal da suka tsallake rijiya da baya a wani kisan gilla da jami'an tsaro suka yi musu a Burkina Faso sun isa Kaulaha. Mutanen waɗanda ke tafiya a motoci daban-daban da suka fito daga jihohin arewacin Najeriya daban-daban, inda aka samu sanadiyar mutuwar akalla mutane 15 a cikinsu. Yanzu dai ma'aikatar wajen Najeriya ta bakin ministan waje Ambassador Zubairu Dada ta yi alwashin binciken abin da ya faru don bin haƙƙin waɗanda suka rasa ransu. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka daga Abuja Nasir Adamu El-Hikaya ya aiko mana.
Yanzu haka muna kaula. Sunana Baba Shehu. Wato abin da yake faruwa, mun shigo bodar Burkina Faso kan share kenan. Ma'aikatansu na boda sun yi control ɗin mu, sun duba takardun mu, sun ga komi intel da izini muka fito. Mun dan samu wani fili da akwai mutanen da yake suna ɗan jin Hausa a bakin bodar, sai suka ce mana da akwai wata kwambayar na soja da suke rako masu mai da kayan gwamnati. Idan sun yi waya za su taho, ba a san bin hanya, saboda su ba su ɗauki ran ɗan adam a komi ba. Yan uwanmu kuma da suke biyo mu a baya, su kuma suna zuwa sun fito sun kwana, suna ɗaukan hanya suka yi kace da su a jeji, suka fitar da mutane suka zaɓi wanda ransu yake so, wani su sa shi ya gudu su harbe shi, wani kuma a gurin su saka masa wuƙa su yanka shi. Duk suka fitar mutanen da suke cikin motoci, kowanne suka zaɓi na zaɓa suka kashe suka ƙara gaba. Wayansu suka sa shi suka jera suka harbe shi, wasu kuma sai a ce ma ka tsere da gudu, kana fita da gudu sai a harbe.
Wato ba wai don saboda ku musulmi yan Tijjaniya ba ne ya sa aka buɗe wannan wutan, mutane ne wanda ba sa bin doka kawai.
Eh, mutane ne gaskiya wanda ba sa bin doka, ba wani magana wannan.
Salamu alaikum. Alaikum salam. Malam za ka gabatar mana sunanka?
Abubakar Aliyu, sunan babana kenan.
Malam Abubakar Aliyu, yi mana bayani kai a gabanka ake wannan abun, ya abun ya faru.
Kai parking na motar ne, su kuma ga suna cikin tawagansu suna zuwa. Sai suka saka sassauke mutane da suke cikin motar gaba ɗaya, suka ce kowa da kowa sauka, ni kaɗai ne wanda ba sake yana motar nan ba, kuma duk abin da suke yi Allah shine guda ɗaya, ina zuwa ina kallon abin da suke yi a cikin motar mu. Aka sauke kowa da kowa, da mata da maza da yara, ina zaune a saman inji a gilas suna kallon ina kallon su, ni kaɗai ne wanda Allah ya ba su ikon sauke ne ba. Aka suka ja mutanen mu guda bakwai, suka tara su gefe ɗaya, bayan sun tara su gefe ɗayan nan, aka suka buɗe musu wuta kawai ba wani magana. Kaka ina kallon mutane su naga sun zuya ƙasa kamar abin kawai sai da jini da na ga yana tsaya a jikinsu. Kuma
kai ka ce an bar ka kai kaɗai a mota, ba fidda kai ba, me yasa ba fidda kai ba, kai aka fidda sauran?
Wallahi dai ni dai ikon Allah ne, ba su fitar da ni ba. Ya yi shiru sai Ubangijin Allah ne kawai ake gaya mishi abin da nake ciki cikin zuciyana. Ina gaya ma Ubangiji Allah, ka ruba mana sirri, ka ce mu kawo mana saboda jama'a ke sana za a sallama. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa'annan kalmomi ya kai kalmomi na kenan da nake yawo ne, da rajun nan, da inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, da hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kuma Ubangiji Allah shi kawai kariyan haka, amma ba wani abu nake da shi ba, da yake ci kariyan Ubangijin Allah.
A cikin mutanen nan waɗanda aka yi wa kisan gilla, duk maza ne gaba ɗaya ko har da mata?
A'a, ba masu kashe mace ko ɗaya, ko masu kashe yaro ƙarami ko ɗaya ba, duka maza ne gaba ɗaya suka kashe. Kana magana da Kutar Adam Shiki ne daga Kano. To ina ɗaya daga cikin motocin da aka harbe mutane a cikinsu mutum uku.
Ya abun ya faru da kuka iso wajen su waɗannan
jandarma? Motar mu ta faɗa a rami, sai wani soja ya zo daga bayanmu. Iya marin mu ya ce ku koma mota, iya marin mu shi guda biyu sun koma cikin mota, an daga kafa ta ransa ta mota kenan, sai ka halaga wancan mutum uku.
Madalla, an gaishe ka Nasiru Adamu El-Hikaya. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10:19, wato karfe 4 kenan da minti 19 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 3:19 kenan a Ghana. yanzu kuma sai shirinmu na noma tushen arziki.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma
jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun yi alƙawarin kawo muku tattaunawa da masanin tattalin arziki kan shirin ƙasar Ukraine na kafa wasu cibiyoyin hatsi a Najeriya da wasu ƙasashen Afirka don ƙara ƙulla hulɗar dangantaka mai ƙarfi. A cikin shirin namu na wannan makon, masanin tattalin arziki Dr. Isa Abdullahi ya yi wa wakilin Shamsiya Hamza Ibrahim ƙarin bayani kan alfanun wannan shirin da Najeriya za ta samu da ma sauran ƙasashen Afirka.
Wato irin wannan abu na samar da yanayi yadda za a noma hatsi mai yawa a riƙe jama'a mai yawa kamar Najeriya, abu ne da Najeriya take bukata, ƙasashen Afirka ke bukata, duniyan ma kanta take bukata. Ta yadda idan misali yau ƙasar Najeriya ta wadata sosai, ya zamanto abinci daga Najeriya za a sarrafa su kamar yadda aka yi yarjejeniya da ita Ukraine din, za a sarrafa su ana fitar da su ƙasashe kamar yadda ita Ukraine din take sarrafawa, take fitarwa wasu ƙasashe. To lallai wannan abin zai kawo sauki wa Najeriya ta wajen daidaito, wajen samar da wadataccen abinci da zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa, kuma zai samar wa duniya sauki wajen yawan mutanen Afirka ko ƙasashe masu tasowa da suke tsallakawa daga Najeriya ɗin da Afirka da kuma matarautan ƙasashe zuwa Turai, su fita na Turai ɗin, ana korin su, ana samo da ana dawowa da su gidaje ƙasashen su na ƙasashe talakawa. To kuma wannan abun zai gwada mana cewa tun da daɗewa irin maganganun da muke yi da kiraye-kiraye da muke yi, cewa kullum fa mu daina naɗa hannu muna cewa kawai wasu ƙasashe ne can za mu je mu roƙe su, su zo su ba mu bashin kuɗi, su ba mu taimako, ko kuma mu je mu zama ɗan an shinshata wa wasu ƙasashe mu yi ta musu kanzagi, mu ba mu zama mutane na kanmu ba. Wannan kuma duk lokacin da mutum ya zamanto shi roƙo yake, ko ƙasa ta zamanto mabaraciya kullum ta je nan ta roƙo, ta je can kullum ta rage murya ita ce, to ba ta da kima a idon duniya, ba ta kuma da ƙarfin ta faɗa a siyasar duniya, kuma kowa yana ganin daman ta zai iya latsata. To babbar abin koya a wajen nan shine ƙasar Ukraine ba za ta zo Najeriya ta bunƙasa ci gaban noma a Najeriya da tattalin arziki da mutanen Ukraine ba. Ba da hannu za su zo da hannayensu da garma da fatanya suna sa, idan za su zo ɗin za mu ga da ilimi mai yawa za su zo, kimiyya ne da fasaha, sannan bayan haka kuma da kishin ƙasa da kuma lura da yanayin yadda za a yi abu ya ci gaba. Saboda haka wannan babban abin lura ne a wannan waje. Mu mutanen Najeriya, Allah ya mana basira, Allah ya mana fasaha, Allah ya mana kuma yawa, wanda idan da mun yi amfani da wannan yawa namu da kuma ƙasa mai yawa mai faɗi, wato Arab land, da kuma har yanzu ma'adanai da ruwa da teku, ba abin da dai ba mu same shi ba a Najeriya. Abin da muka rage kawai mu ɗabi'unmu ne na mutanen Najeriya ya zamanto shirme. To amma saboda haka su mutanen Ukraine za su zo da irin ƙwarewarsu, in Allah ya taimaka wajaje-wajaje, in aka bunƙasa noman nan za a ga ci gaban tattalin arziki, domin noma tana iya ɗaukan mutane mafi yawa na matasan da suke yawo a cikin ƙasarmu da cewa ba aikin ba ayyukan yi. Wani zai zamanto injiniya na noma, wani zai zamanto mai irrigation wato ban ruwa, wani zai zamanto babban accounta na wajen noma, wani zai zamanto mai tallatawa advertiser da sauran abubuwa da za su kawo ci gaba a cikin ƙasa. Kuma musamman in mun fara fitar da hatsin zuwa ƙasashen waje, ana so ma da so samu ne kar ita kadai Ukraine, a nemo wasu ƙasashen da za a yi yarjejeniyoyi da su, su sa waɗannan su rike ta wannan bangaren noman wayancan su dafa ta nan tare da mutanen Najeriya sai mu ga ci gaba da izinin Allah.
Wani dan kasuwa mai suna Ibrahim Garbati shi ma ya bayyana alfanun shirin kafa cibiyoyin hatsi da Ukraine za ta yi a Najeriya.
Gaskiya idan hakan ta faru gaskiya hatsi dole zai samu sauki saboda za a ringa shigo da shi daga wasu kasashe kuma za a ringa fitar da shi zuwa wasu kasashe. Za a samu sauki sosai musamman ma tunda da kin ga Ukraine tunda sun kulle rijiyoyin da daga Najeriya a yanzu akan harkar kasuwanci na hatsi dole za a samu sauki gaskiya ne sosai makuwa. Tunda ai rashin shigo da shi shine ya jawo hauhawar farashi yanzu inflation kenan da ake faɗa. Sannan kuma misali na gaba yanzu mu ɗan kasuwa gaskiya kaya sun yi tsada a yanzu saboda wannan kulle boda da gwamnati ta yi shine ya jawo haka. To amma yanzu idan Allah ya taimaka tunda aka haɗa aka yi yarjejeniya da wata ƙasa ta ƙasar waje ta Ukraine idan insha Allah za a samu sauki sosai fiye da yadda ake tunani.
Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe. Za mu ji abin da manoma ke cewa kan wannan shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin mu Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim sai kuma Julius Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Kai da Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayuwoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Kwamu na farko a yau wani haɗin gwiwa ne daga Hamza Galadima birnin Kebbi, shugaban ƙungiyar muryar talaka na jihar Kebbi, da Aliyu Usman taka lafiya, da Sani mai langa-langa Yawuri, da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma, da Tukur baban rediyo Matankari. Suka ce muna jajantawa al'ummar ƙasar Siriya dangane da iftila'in girgizar ƙasa da ya afkawa ƙasar da fatar Allah ya tsare gaba. Amin. Har ila yau saƙonmu na gaba na haɗin gwiwa ne daga Kawu Mai Ruwa Bajoga da Comrade Adamu Abubakar Bajoga. Suka ce mutanen da girgizar ƙasa ta kashe a Siriya da Turkiya muna roƙon Allah ya jikin rai ya kare faruwar hakan nan gaba. Amin. Sai kuma sako na gaba ya ce tabbas karancin naira na ƙara ta'azzara musamman ma wajen gudanar da harkokin kasuwancinmu a Najeriya. Muna ɗanɗana kuɗarmu a hannun shugaban bankin Najeriya. Sako daga Usaini Alhaji Umar Fureba Gashuwa. Sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Safiyanu Bumal Zangon Daura ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Girgizar ƙasar da ta halaka mutane da dama zami da jikkata mutane masu yawa tare da rushewar muhallai a tsakanin ƙasashen Turkiya da Siriya. Hakan abin a tausaya musu ne. Allah ya jikan waɗanda suka rasu, waɗanda suka jikkata, Allah ya ba su lafiya. Amin.
To an gaishe ki Aisha Ma'azu, yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
A takaice, talata masu aikin ceto a Turkiya da Siriya na ci gaba da aiki don gano waɗanda suka tsira da rayukansu da baragwazon gine-gine suka binne sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da turguza yankin ranar Litinin, tare da sanadiyar mutuwar sama da mutane 5,000. Bayan wani dare da aka samu yanayi mai tsananin sanyi, yau talata ya kawo ƙarin wasu girgizar ƙasa fiye da 20 mai ƙarfin maki 4 ko fiye da haka a yankin da ke kan iyakar ƙasashen biyu. Sakataren tsaron Ukraine Oleksiy Reznikov ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa wato ana ci gaba da sauye-sauye duk da cewa an lokacin yaƙi ne. A cikin kalamansa da biyo bayan wasu marabus da kuma kore-koren ma'aikatan gwamnati har ma da jitai ta cewa za a mai gurbinsu. Ya ce na gode da goyon bayanku da kuma suka mai ma'ana mun yanke shawara, in ji Reznikov. An yi addu'a ƙarshe yau talata a Karachi ga Parvez Musharraf, marigayi tsohon shugaban ƙasar Pakistan kuma shugaban mulkin soji. An gudanar da hidimar a haraba wani rukunin soji ne sau'i bayan da jirgin musamman ya kai gawarsa daga Dubai.
To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel wanda ya taya na gabatar da shirin, sai Dadi Balawe wanda ya bada umarni, da injiniyar mu ta yau ce taku Binta Sulemani Ranke. Muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya, ma'assalam. Amma kada ku yi nisa domin shirinmu na yau da gobe na tafe.